بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن بالبدء الحكيم العليم نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد يا اخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ليه جمالا قاعدة ساكت أدوان الدولة وسجن بشيني تارف البركة على الأخميس واللي جاشي دا أكرين نقوله ga watan Sha'ban shekara 1447 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, kuma ita ce rana ta 13 ga wata na biyu shekara ta 2026 bayan miladiyar Annabi Isa. A wannan majalisi na mu mai albarka, inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma. A wannan masallaci mai albarka, masallacin Zanko Plaza Foundation wanda yake unguwar Zanko a tsakiyar birnin Abuja, muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wannan guri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin raguwar garuruwan musulmi. A darasin da ya gabata, idan ƴan uwa suna biye da mu mutane ƙarshen aya ta 25, yau kuma in Allah ya yarda za mu tashi farkon aya ta 26 a cikin wannan sura mai tarin albarka, suratul Fad. Fadin Allah ta'ala, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard بين الناس بالحق ولا تتبع الهدى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
كذا ممتاز هيا نقوم بالعشق لعباه النبي داوود عليه السلام وندى آية تسقب آية تسقباتا الله جل وعلا يفاق الأباري إلى الجلد النبي داوود يواني كنفري عشق مكنش وندى الجبايا ya gano kuskuren da ya nemi gafarar Allah, kuma nan take Ubangiji bai girma ɗaukaka ya gafarta masa. To shi ne a nan wajen Allah ta'ala yake ba mu labari yadda ya ja hankalin Annabi Dawud alaihi salam dangane da abin da Allah ta'ala ya ba shi na mulki da jagorancin al'umma da annabta. Ya ba shi wannan mulki ne domin ya tabbatar da adalci a ban ƙasa, ya yi hukunci a tsakanin al'umma da adalci, kada ya biye masan zuciyarsa, domin son zuciya ga mai mulki babu abin da yake kai shi in ba fada fata ba, ya kautar da shi ga barin tafakin Allah, kuma a ƙarshe ya janyo masa azabar alƙiyama da kaskanci a yinin gobe alƙiyama. Kuma wannan hukunci da Allah ta'ala ya faɗa a kan Annabi Dawud kamar irin abin da Bahaushe yake cewa ne, an sauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro. Idan har Allah bai kyale annabinsa ba, sai da ya ja hankalinsa a kan hukunci da adalci, to kaga duk wanda Allah ta'ala ya ba wa mulkin al'umma min ba da aula, hukuncin da ya zo da gargaɗin da ya zo a wannan aya ya tabbata a kansa. Allah ta'ala ya ce ya Dawudu, ya kai Annabi Dawudu. Haka Allah ta'ala yake kiran annabawa a cikin Al-Qur'ani da sunayensu na yanka. A nan ya kira Annabi Dawud alaihi salam da sunansa na yanka. yace masa ya Dawudu. Haka ya kira Annabi Musa da irin sunan sa na yanka, ya Musa inni fafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami faqul ma a'iduka wa kun min ash-shakirin. Haka yakan ya kira Annabi Ibrahim da sunan sa na yanka, ya Ibrahim a'rid an hadha. Haka ya kira Annabi Isa da sunan sa yanka, qala Allahu ya Isa ibn Maryam. To haka dukkanin annabawa Allah yake kiran su da sunan su na yanka, ya ila ya lu ummi ko ummin bi salamin minna. To dukkan annuna maka Allah yana da ikon da zai kira su da sunan sa na yanka, amma a cikin haka Allah ta'ala ya nuna wannan bambancin daraja da martaba da ke tsakanin su da Annabi Rahma, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sai da Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah bai taba ambaton sa da sunan yanka ba a cikin Alƙur'ani, sai dai Ubangiji ta'ala ya kira shi da sunan annabta, ya ce ya ayyuhan nabiyyu, ko ya ce ya ayyuhan muddathir, ko ya ce ya ayyuhan mudammil. Haka Allah ta'ala yake kiransa, ya tashi kiransa. Duk da an ambaci sunayen Annabi sallallahu alaihi wa sallama a wurare guda huɗu a cikin Alƙur'ani, amma ba wai an ambaci wannan sunan ba ne ana kiransa a duk wuraren nan guda huɗu, Allah ta'ala ya ambata ne yana ba da labari a kansa. Wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Kaga nan labari ne a ayat da ke cikin suratul Ali Imran, ayat da ke cikin suratul Ahzab. Ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum, nan ma labari Allah yake bayarwa. Ayat da ke cikin suratul Muhammad, wa ma nuzila ala muhammadin, nan ma labari Allah yake bayarwa. Ayat da ke cikin suratul Fath, muhammadun rasulullah, shi ma nan labari Allah yake bayarwa sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa ma Allah ta'ala za mu ga ya sanya linzali a harshen mummunai cewa kada su rinka ambaton Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kwangwarmar sunansa irin yadda suke ambaton junansu. Ya la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'ai ba'dukum ba'da. Allah yake kada ku sanya kiran da za ku rinka yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam a tsakaninku irin yadda kuke kiran junanku ne. Isa za mu ganda tsakiyar tarbiyya ta addinin musulunci hatta a cikin al'ummar Hausawa ta dade a cikin da wuya ka ga da ƙasar Hausa an sa wa mutum suna Muhammad. In aka ce ya sunansa ka ce Muhammad kadai, sai a ce kai ai wannan sunan ya rasa girma a daidai wani ƙabila ta masa. A nan ne za ka ji wani an ce masa Muhammadul Kabir, wani an ce masa Muhammadul Sabir, wani an ce masa Muhammadul Ali, wani an ce masa Muhammadul Muhtar, wani an ce masa Muhammadul Mustafa. Dole sai an samu wani lakabi an sa masa saboda girmama wannan suna. Kuma a nan ne za ka ga wanda ma aka ce sunansa Muhammad din, to dole sai an nemi wani lakabi ko da na Hausa ne an sa masa. Kaje an ce masa Inuwa, to asalinsa Muhammad ne, amma sai a ce masa Inuwa, wato wanda ya shiga Inuwar hasken sunan Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Fulani in sun sa Muhammad su ce masa Bello, saboda ba za su iya kaurar sunan kai tsaye ba. Wannan kuma tarbiyya ce mai kyau, kuma musulunci yana goyon bayanta. Saboda haka idan ka sa ma ɗanka sunan Muhammad ba laifi ba ne ba, amma dai lallai ya zama to sunan yana da mutuntaka, yana da darantawa, yana da wata kima a cikin al'umma. Allah ta'ala ce ya Dawudu, ya sai Dawudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, lallai mu mun sanya ka zama khalifa a kan ƙasa. Wasu da cin malamai suka ce khalifa a kan ƙasa a nan wajen, Allah ta'ala yana nufin ya sanya Annabi Dawud alayhi salatu wassalam ya zama mai mulkin al'umma, shine ma'anar khalifa a kan ƙasa. Allah ya ba shi mulkin al'umma ta yadda zai rinka mulki a tsakaninsu. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a, abinda ake nufi khalifatan a nan wajen Allah ya sanya shi ya zama magaji, magaji na ƴan uwansa annabawa da suka gabace shi. Akwai annabawan da suka gabace shi kafin zuwansa, saboda kafin sa an yi annabawa, da aka shi ma yanzu da ya zama annabi Ubangiji ta'ala yana tuna masa wannan ni'imar da ya masa da ya waiwaya yadda raguwar annabawa da suka wuce a baya me suka yi shi ma ya faifayi irin abin da suka yi ta fuskar da'awa da hakuri da duniya ya gudanar da shi a lokacin rayuwarsa da yake annabi har wasu daga cikin malamai suka ce amma cewar inna ja'alnaka khalifatan fil ard mun sanya ka zama to wani shugaba ne hukunci a cikin al'umma wannan ya dacewa da siyasar aya shi sa zamu ga a gaba ma ubangiji da girma da kuka ce fa kun bayyana nas bil haqq da ka kai hukunci a tsakanin mutane bil haqqi ai da gaskiya abin da aka yi ne bil ayyil adl kai hukunci tsakanin mutane da adalci hukunci tsakanin mutane da adalci wannan shi ne hukuncin da Allah yake so a yi tsakanin bayansa kada ka fifita wani a kan wani kada kan zuciya ya ɗauke ka ka rinjayar da wani a kan wani ka tsaya ka yi hukunci da adalci idan kuma aka ce adalci abin da ake nufi shi ne kan ya kowane abu a gurbin da ya dace da shi wanda yake da gaskiya duk kaskancinsa duk rashin girmansa duk rashin wayewarsa duk rashin ilminsa a ba shi gaskiyarsa mai ƙarya wanda yake ba shi gaskiya duk rashin wato duk girmansa duk matsayinsa duk irin yadda ya taimaka da irin yadda ya bada gudunmuwa da jiya ta kai da irin yadda ya bawar mai siyasa ko ɗan jam'iyya ne ba gaskiya ba to a yanke masa hukuncin rashin gaskiya ba wai ya zama to ni zalin da ake iya gane mai gaskiya ko wanda ba a iya hukunta shi shine wanda yake tare da hukuma da gwamnati duk wanda ba ya tare da hukuma da gwamnati kuma a rinka amfani da laifukansa a ce za a hukunta shi in magana ce ta laifi ai kowa ya san dukkan wardashi ba wani wankanke ba wani tsarkake ba wani tsarkakakke ba wani wanda yake ba shi da abin da za ka iya kama shi da laifi a ce amma da isa idan aka zo maganar hukunci duk wanda aka ga zai gargara ko wanda ba zai bada goyon baya ba ko wanda ba zai shigo a tabu tare da shi ba sai ka ga bisa da kullun ta yawa a kansa amma wanda zai shigo ciki a tabu da shi duk irin abin da ya yi duk irin sistimar da ya yi da irin abubuwan da ya aikata da haƙoƙin al'umma da ya danne sai ka ga an kawo da kai a kansa sai a ce ai wannan namu ne muna tare da shi to ka ga wannan ba hukunci ba ne na adalci dama shi tsarin gaba ɗaya ba tsarin Allah ba ne ba to duk tsarin da aka ce ba tsarin Allah ba ne ba kuwa to za ka ga abubuwa da ban mamaki da son zuciya da yawa a cikinsa shi sa a nan wajen Allah ta'ala ya kara jan hankalin annabi Dawud saƙo zuwa gare shi amma zuwa ga dukkanin masu mulki ya ce wa la tattabi'il hawa ka ga cewa fahimtu bainan nas bil haqq wannan yake nuna in aka tsaya akan adalci ba za a yi son zuciya ba to amma dan Allah ya nuna maka muhimmancin tsayuwa akan adalci da nuna bin son zuciya sai Allah ta'ala ya ce da annabi Dawud alaihi salam wala tattabi'il hawa kada ka bi son zuciyarka kada ka danne haƙƙin mai haƙƙi saboda wani abu na kusanci ko son zuciya fa yudillaka an sabilillah wannan sai kautar da kai ga barin tabarkin ubangiji da girma da ɗaukaka tabarkin Allah shi ne tabarkin adalci inna allaha ya'muru bil adl Allah ta'ala a tabarkin sa yana umarni ne da adalci wanda ko bai adalci ba ya san zuciya to kaga wannan ya barke ga barin tabarkin Allah da ya umarni da shi na adalci wannan shi ne ma'anar wala tattabi'ul hawa fa yudillaka an sabilillah sai ya batar da kai ga barin tabarkin ubangiji mai girma da ɗaukaka a gaban ubangiji ta ala yake innal ladina yudilluna an sabilillah kaga kuwa waɗanda suke bacewa ga barin tabarkin ubangiji mai girma da ɗaukaka lahum azabun shadid wannan suna da azaba wacce take mai tsanani a yinin gobe a kiyama Allah ta'ala ya ce bima lakum yawmal hisab saboda irin abin da suka yi fatani da shi na abin da aka yi musu gargaɗi a kansa na zuwan ranar hisabi wannan yake nuna cewa duk abin da mutum ya aikata a duniya kada ya tunani cewa ya aikata shi ne kawai hadar ya ci in alkhairi ka aikata ba wai a iya duniya kaɗai za ka amfana da shi ba a akwai sakamako a yinin gobe da kiyama haka in sharri ka aikata shi ma in an ji kiyama akwai sakamako da ka duk wanda ya fatani da gaskiya ya fatani da adalci a gidan duniya to lalle a yi gobe da kiyama zai ci karo da azaba mai tsanani saboda ne limanatu yawmal hisab saboda irin abin da suka yi fatali suka kidi na abin da aka gaya musu zai faru a yi gobe a ranar hisabi lafazin limanatu da kalmar al-qiyam a cikin yaren shari'a yana daukan bayanai guda biyu ma'ana ta farko shine abin da dan adam yake mantawa ba tare da shirin sako sanin sa ba to duk abin da dan aikata dan adam ya aikata shi bisa ga mantuwa ko yake aikatawa saboda mantuwa to da ba da laifi a cikin shari'a dan ubangiji tsara yana ba da labarin yadda mummunai suke roƙon sayafiya da afuwa da gafara akan abin da suka aikata bisa ga mantuwa rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhta'na ya allah kada ka kama mu da laifin da muka aikata cikin mantuwa ko laifin da muka aikata da kuskure din mun tuba allah ka tuba mu sannan al-biya yana zuwa da ma'anar tarku shay'i amdan kana sani an maka wa'azi an nuna maka haramcin abu amma kana sani ka je ka aikata wannan abu to wannan shi ma yana zuwa da ma'anar al-biya kamar yadda ya zuwa nan wajen limanin su yau da kai sa'a limanin tarku yau da kisa saboda irin abin da suka yi fatali suka ki aikatawa na aiki na gari saboda zuwa ranar kisa ne kamar yadda Allah ta ala yake cewa falan ma da su ba su ce rubi ali ma da falan ma tarku ma su ce rubi lokacin da suka yi fatali da abin da ake mutuwa a bi da shi kamar yadda ubangiji ne ya ba ka buka yake cewa man a'a an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما أشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي بمعنى فتركتها عمدا كما بدا آيوني وكذا فليه وكما ليك اليوم توفى كما يوحك أثر بدا إيشن أزارا لما كانت الله تعالى تكاريما فجلت آيوني نجمع
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا
To daga nan sai Allah jalla wa ala ya ci gaba da jannan kalmu a kan manufar da ta sa ya halitta sama da ƙasa da dukkanin wata halitta da take rayuwa a tsakankanin sama da ƙasa cewa Allah ta'ala bai halicce su don wasa ba bai halicce su don rashin manufa ba dole akwai manufa mai girma da ta sa ubangiji mai girma ɗaukaka ya halicce su a kai Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baatila lallai da sai bu ma halicce sama ba wal arda bu ma halicce ƙasa ba wa ma bainahuma da abin da ke rayuwa tsakanin sama da ƙasa a sama Allah ta'ala ya zube halitta ta mala'iku da suke rayuwa a sama sannan akwai halittun da suke rayuwa a ƙasa kamar mutane kamar dabbobi kamar kwari haka akwai halittun da suke shawagi tsakanin sama da ƙasa kamar tsuntsaye da makamantansu to duk waɗannan halittu ubangiji mai girma ɗaukaka ya ke tabbatar da cewa bai halicce su don wasa ba wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baatila Allah ta'ala ya ce ba mu halicci waɗannan abin da ke rayuwa tsakanin sama da ƙasa baatilan kawai saboda wasa ba ko da rashin manufa dole akwai manufar da ta sa ubangiji mai girma ɗaukaka ya halicce su wannan manufa a wannan aya Allah ya jalla wa ala bai ambace ta ba amma a wata ayar ubangiji mai girma ɗaukaka ya halicci ya faɗi manufar da ta sa ya halicci sama da ƙasa da halittun da ke tsakanin su inda Allah ta'ala yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yubtilu lallai ban halicci mutane da aljanu ba illa liya'budu sai dan su bauta wannan bauta ita ce dalilin da ta sanya Allah ya zube mutane da aljanu da ruwa halitta a ban kasa ma uridu minhum min rizqi Allah ya ce ba na nufin wani arziki daga gare su ba na halittar su bane bayi da za su zo su yi noma su tara abin dukiya ka danne ko su yi haka su tara abin dukiya ko su yi su a cikin manya-manyan gurare da manya-manyan koguna su fito min da arzikin da ke ciki wa ba mu yi su a yi wani imo ba kuma dan da wani masu ciyar da ni ita ma kuwa rasba shi Allah arzika ko ne shi ne dai arzikawa saboda haka baya buƙatar arziki a wajen kowa saboda haka babbar manufar idan bautar Ubangiji ta'ala yana daga cikin manufa ta biyu don a tabbatar wa waɗanda suke karyatawa da tashin alƙiyama cewa halittar sama da ƙasa da abin da ke faruwa tsakanin su wata aya ce wata babbar alama ce da suke nuni da su zuwa ga cewa lallai akwai tashin alƙiyama lallai Allah subhanahu wata'ala zai tashi alƙiyama domin fitowar rana da faruwarta karewar fadiki da mutuwar jiki daga lokacin da aka halicci dan adam yana da rauni har zuwa lokacin da zai karfi har zuwa lokacin da zai kara rauni har zuwa lokacin da zai tsara jahin cewa wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil mawt likay la ya'lama yudhakir min shay'a da ya sani amma ya zo dan da ya haifa a cikin sa baya iya ganewa ji ko sai sa baya iya gane idan sa ya ga kullun sa yayi sa ana buga yana ana gama suna yin yamma a cikin magana saboda an gane shi ila asali al-mawdu bi kai la ya da bai sa ilmi mai shaida da ya da ilmi amma yana da son komai ba da ya da doka a kan sa amma yanzu akwai matsayin da babu doka ba a kan sa saboda tsananin tsufa to duk waɗannan dalilai ne da suke nuna cewa lallai akwai tashin alkiya shi ta za mu ga a gaban ubangiji da ya ba ɗaukaka sai ya rasti ga waɗanda suka zama ko kafirai yace zalika fanzul ladina kafaru wannan ƙarya ta tashin alkiyama da wanda so ne na waɗanda suka zama to kafirai shi ta sun ce ganin fitowa rana da faduwar sa wannan ginin da Allah ya wasa da wannan shimfiɗar da Allah ya wasa da alisa da suke rayuwa kawai wani abu ne wanda yake ordinary abu an aike ka ka yi maka muku ka yi aifa a jike na rayuwar ta kare to ka ga mai hankali bai kamata ya wannan tunanin ba kawai suke nan an aike ka ne ka zo duniya kawai ka ci ka sha ka koyi ka yi jima'i kai ma ka aiki shike da sun ka musu shike da ka tafi ai ya kamata a ce ne hankali ka ce tsaya ni na ni cewa lallai akwai dalilin da yasa aka kawo da nan wannan kuma me yasa aka saka ni nan rayuwa me yasa da ba mu ni har a da an bin sai ni ne ne da dan nan da kuke amma kuwa shin na ba ni ke zuwa dan adam ba har da tsawon zamani ana rayuwa a duniya amma ba dan adam a ciki me yasa aka kirkiro da aka kawo sannan me yasa da yake mutuwa in dai ba mu wata manufa a gaba ai da kuma sai dan adam ya mutu sai a kira rayuwa a haka sannan in dai iya wannan rayuwar ce ta duniya inda ke manufa a kawo ka kawai ka ci ka sha ka girma ka mutu to me yasa wannan da mutu ba ku ke mutuwa shi da kan da kake yi me yasa za a ce iya nan kaɗai zai tsaya ai akwai abubuwan da suke amfanar ka akwai abubuwan da ba su amfanar ka akwai abubuwan da a cikin abubuwan da kake ci kana sha waɗanda suke amfanar wani ka akwai waɗanda zalunta wani kake yi yanzu shi ke nan kawai suke amfanar duniya ba za ta iya ɗaukan awa 24 ba babu hukunci a cikin ta yau da za a ce wata ƙasa ta zauna awa 24 babu gwamnati kuna da yasa a zauna lafiya amma da ya zonar da mutane lafiya shi ne gwamnati da doka da oda da ƴan sanda da kotuna da hukunci da gidan yari da tsauri da rataya da duka wanda shi yake hana fasadi a makasa to idan har haka ɗabi'ar duniya take mutane ba sa iya zama sai sun samu shugaban da zai tsaye da hukunci a cikinsu duk lalacewa sai an samu shugaban da yake tsaye da hukunci a cikin mutane to ya kake tsammanin kawai za ka zo duniya ka tafi a ce duk abin da ka aikata babu hukunci a gaba ko kaga wannan tunani ne na wanda ba shi da imani bisa Allah ta'ala ya ce zalika bannul ladina kafaru wanda suke tunanin kawai duniya ba wata manufa a dole kawai a tashi a tafi yake wannan batu ne na wanda suka zamanto kafirai fa wannan din da bina kafaru ne nan to fa azaba ta tabbata ga wanda suka zamanto kafirai irin azaba ta wuta to shi ne a gaban ubangiji da ke ba daukaka yake ba da labari akan girman adalcin sa da yadda zai gabatar da hukunci na adalci a tsakanin al'umma wanda ya alkhairi a bashi alkhairi wanda ya nuna na amuna na masa to sai ubangiji mai girma dauka wannan aya ta gaba sai tsora abin akan tunaninka na hankali ka auna ka gani shin abubuwa guda biyu ba kishiyantar juna za su iya kasancewa abu ɗaya hankali zai iya dauka a ce da baki da bari duk abu ɗaya ne hankali zai iya dauka a ce da lafi da zaki duk abu ɗaya ne hankali zai iya dauka a ce da ƙanshi da wani duk abu guda ɗaya ne hankali zai iya daukan wannan kowa ya san baki kishiyar fari ne kowa ya san daɗi kishiyar rashin daɗi ne kowa ya san ƙanshi kishiyar wari ne amma mutum zai iya yin duk abu guda ɗaya ne wannan hankali zai dauka to idan hankali ba zai dauka ba to yanda Allah ya rarrabe su to haka zai rarrabe su cikin hukunci kisa Allah ta'ala ya ce am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardh yanzu kuna tambaya mun fanya waɗanda suka yi imani da Allah suka yi aiki na gari kan mufsidina fil ardh za su zamanto daidai suke da masu fasadi a masƙafa mutum ne mu'mini ya yi imani da Allah yana kiyaye dokokin Allah yana aikata aiki na gari shi ne sallah a masallaci shi ne siyamun nabi shi ne karatun alqur'ani shi ne cin halal da fafutukan neman halal shi ne zama da mutane lafiya shi ne soke haƙƙin iyaye da iyali shi ne soke haƙƙin ɗan uwa da maƙota shi ne zumunci shi ne alkhairi shi ne kyauta shi ne sadaka shi ne komai yanzu sai ka ce wannan da shi da mabarnaci wanda za ka kawo hanya da ya san ka ba ka san shi ba ba rigi iya ba na ba ba ya sa ba ka ji ya kashe ka ko ya kama kai ki sai ka kawo don fansa ko kuma haka ko ya yarda ne sai ka hauro a cikin gidanka ya ci mutuncin ka ya ci mutuncin iyalinka ko ya sace maka dukiya ya raba ka da arziki ko mutumin da yake fasahi ta hanyar lalata tarbiyyar al'umma da promote din ba a cikin al'umma da yaɗa cinka a cikin al'umma sai ka ce waɗannan gudan guda ɗaya za su taɓa zamantowa a guda ɗaya to shi ne Allah ya ce am naj'al ladina amanu wa amilus salihat kal mufsidina fil ardh shin kuna tsammanin mun sanya waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari su zamanto daidai da masu ɓanna a ƙasa an naj'al muttaqina an naj'al muttaqina kal kutta ko kuma muna tsammanin mun sanya al muttaqina waɗanda suke kiyaye dokokin Allah kal kutta daidai suke da lalatattu waɗanda kullum aikin su saban Allah yanzu mutumin da yake yi aure don ya kafe kansa sai ka ce ko yake da lafiya da kullum yake yawon gina yanzu mutumin da yake kan da yawan da Allah ya halatta sai ka ce dai yake da mutumin da yake zuwa ya dan jiya yanzu mutumin da yake so yake neman aladun sa ya yi dako ya dauki fatanya ya je gona ya noma ya dauki gatari ya yi fara kitace ya tura baro ya tura garuwa yanzu sai ka ce wannan ne yake da barawan da yake ta da yake sacewa a alƙalta za su zo ɗaya a wajen mutane za su ƙaunar su za su zo ɗaya idan an ce zaɓi ɗaya wanne za ka zaɓa ka da dutse mai kiyaye dokokin Allah za ka zaɓa a kan lalatattun da baya kiyaye dokokin Ubangiji ta'ala mun gane wannan to saboda haka shi ne Ubangiji mai girma ɗauka ya ce am naj'al muttaqina kal futta ko kuna tsammanin mun sanya al muttaqina waɗanda suke kiyaye dokokin Ubangiji ta'ala kal futta daidai suke da tsagirai waɗanda suke lalatattu masu saban Ubangiji mai girma ɗaukaka an samu ga taɓa sanya su zamanto daidai ba to ka ga ko wannan zai zamanto dalili ne bayyananne da ya nuna cewa nan sai akwai wani hukuncin bayan na duniya dalili ne bayyananne da ya nuna cewa lallai akwai tashin alƙiyama dan in ba da ban akwai tashin alƙiyama ba to da zai zamanto akwai matsala a duniya wani sai ka ganshi yana zalunci yana saban Ubangiji mai girma ɗaukaka yana cin haram yana aikata abin da ya dama Allah kuma ya ba shi tsawon lokaci ya ba shi dukiya ya ba shi ƙarfin faɗa a ji ya gagaru kowa ya zamanto gagarba da tun daga farkon rayuwarsa a mutuwarsa to in aka ce ba wa alƙiyama shi ne nan kana zama da manajin zalincin da ya abar ƙasa da cutar da yake da nan ba a banza an ba ba ta fara ba sannan akwai wanda za ka ga shi ga imani ga takawa ga kiyaye dokokin Allah ga sallah akan lokaci an cuce shi an zalunce shi an sauye masa aiki an rufe an hana shi fakar har ya yi tsari cikin wannan jarrabawa har ya koma da zuwa ga Allah shi ke nan wannan zaluncin da aka yi masa da musibar da aka sanya shi a cikin rayuwar sa ta kare a haka an ba ba za ta kare ba dole akwai ranar kisali dole akwai ranar da ubangiji mai girma ta fita zai musu kisali shi ne ma'anar wannan aya a gaban ubangiji tare da kitabun anzalnahu ilayka mubarakun lahu kitab da ya zo a farkon wannan ayar malamai suka ce khabar ne na muktadar da aka shafe ta daga biyu da san shi ne hadha kitabun anzalnahu ilayka mubarakun wannan littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka ya ma'aikin Allah mubarakun wanda yake cike da albarka lafazin kika kamar yadda muka ce khabar ne anzalnahu ilayka kuma sifa ne ta shi wannan littafi da mubarakun wanda zai zama to khabar tsani ne wato khabar ne na biyu littafi ne mai albarka anzalnahu ilayka da muka saukar da shi zuwa gare ka sai Allah ta'ala ya faɗi illan da ta sa ya saukar da littafin alqur'ani bana da ni da yasa ubangiji mai girma da kuma ya saukar da littafin alqur'ani sai ya yanka ba ayat dan mutane su zurfa fa tunani a kan ayoyin alqur'ani shi ne bana ya dabba wanda da cin bada da suka ce asalin kalmar ya dabba da kalmar ya dabba ne amma sai aka kiga da ta'un din a cikin dalil din amma da ake ya dabba sai aka ce ya dabba saboda in ka ci kai da zaman tawo da cikin dalil to mai da dalil din ya zama so mai shadda shi ka za mu ga akwai kira'a sayyidina ali da abi bani Allah ya tsara masa yadda da kuma abu jafar da hamza ibn habibu bayyan da wasu daga cikin malaman kowa kamar imamu hasim da imamu kisari sun karanta da kitabun anzalnahu ilayka liyatadabbaru dan mutane su zurfafa tunani a cikin alqur'ani wanda shi ne dalilin da ya sa ubangiji ta'ala ya saukar da alqur'ani ne tadabbur in aka ce at-tadabbur suka ce ma'anar sa shi ne at-ta'ammul min al-babi at-ta'ammul min al-babi min wudu'i ila ma'aniha mutane su rinka mu'amalar sa lafzan alqur'ani har su gano ma'anar alqur'ani din kuma su aiki da ubangiji ta'ala ya saukar a cikin alqur'ani shi sa za mu ga al-imam Hasan al-Basri Allah ya tsara da rahama yake cewa wallahi ma tadabbara hu bi ilmihi wa qurbihi ba ana yin tadabburin al-Qur'ani shi ne kawai a san mutum ya haddace harfan al-Qur'ani ba daga fatiha har nan ya wani ma ya rubuta wani ya yi fasu dai ya yi fasu biyu ya yi fasu uku wannan ba shi ne tadabburin al-Qur'ani ba wa ibadatu hududi a samu ko mutum hududi a samu mutum yana tozarta hukunta da addini da yake cikin alqur'ani hatta inna adam ya kun kaji mutum a cikin da yana cewa karatu alqur'ani kullum na karanci alqur'ani da baya na haddace alqur'ani wa ma yurana alqur'ani bi kullin wal amal amma a cikin halitta a cikin ladina ka farkota ba ga alqur'ani ba a cikin ayyukan ka kan bada ba ga alqur'ani ba ko wannan ba shi ne tadabburi ba tadabburi ko ba ka haddace alqur'ani ba sai ka saurari ayoyin alqur'ani da ma'anonin alqur'ani da umarnin da Allah ta'ala yake so a cikin alqur'ani ka dauko wannan umarnin ka sa shi a cikin halinka da aikin ka shi ba aka tambayi na Aisha radiyallahu anha wa arba menene halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka da kurkumun alqur'ani halayyar Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani yana sanya alqur'ani a cikin halayyar sa yana sanya alqur'ani a cikin ayyukan sa shi sa duk mutumin da baya zurfafa tunani da sanin kula da neman ilimin sanin ma'anonin ayat alqur'ani to irin wannan mutumin Allah yana turke zuciyarsa ya hala alkhairi ya cikin zuciyarsa kamar yadda ubangiji da jama'a da kuka yake cewa afala yatadabbaruna alqur'ani wajen da ya shafi tare ba za su ringa bin kwakwakwun ayoyin alkur'ani don su gano ma'anonin su ba am ala qulubin aqfal ba ko su suke munta a birni mu ko shi bukatun su alkhairai ne da shi bukatun tajabbulin alkur'ani da kokarin sanin ma'anonin alkur'ani kuma sa dan adam ya kara imani da cewa lallai wannan littafin alkur'ani din saukakken littafi ne daga Allah kisa Allah yake faɗa ayoyin da ke cikin suratul nisa afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayrillahi law kuntu fi ikhtilafin kabira dan me yasa mutane ba za su rinka kokarin sanin ma'anonin ayoyin alqurani ba walau kana min indi ghayrillahi inda a ce wannan alqurani an saukar da shi ne daga wajen wani ba Allah ba law kuntu fi ikhtilafin kabira dan mutane sun ga sabani da yawa a cikin amma saboda alqur'ani saukakken littafi ne daga Allah sai ka ga shi alqur'ani ya shuddu ba'dahu ba'dan wa yufassiru ba'dahu ba'dan shayin sa yana fitar da ma'anar shayin sa yana fassara shayin sa yana karfafa shayin sannan sanin dokarin sanin ma'anonin alqur'ani ya kansa mutum ya zama tsohon alkhairin mutane domin ka san ma'anar sa ka yi aiki da shi sai ka gafata da farka cikin al'umma manzama sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin sai na Uthman ibn Affan Allah ya tsara masa da yake khairukum man ta'allama alquran wa 'allama mafi alkhairu ko mutane shine wanda ya je ya koyi sanin ilimin alqurani wa 'allama kuma ya zo yake karantar da ilimin alqurani wannan abubuwa guda biyu su suke sanya dan adam ya zama mai alkhairi a cikin al'umma a cikin karanta alqur'ani da kokarin sanin ma'anonin alqur'ani da kuma aiki da abin da aka karanta a cikin alqur'ani yana da yiwa dan adam alkhairan duniya da lahira sai na ali dan abi talib Allah ya tsara masa da yana cewa shi alqur'ani babban aboki ne da baya so ka abokin sa in dai zakai ba in dai zakai abokin da alqur'ani ba za ka taba tozon sa ba ba za ka taba wahala ba ba za ka taba damuwa ba ba za ka taba gudu da cewa ba ba za ka taba hauka cewa ba ba za ka taba ganin ka wawa ba in dai ka rika alqur'ani yadda isa a rike cikin suratul wa'd Allah ta'ala yake cewa annabina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah hakika wadanda suka yi imani za ka ga dukkan su suna samun nutsuwa ne bi dhikrillah da karatun alqur'ani kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi a da dukkan wani a nan wadanda shine alqur'ani din da Allah ta'ala ya ambaci alqur'ani da suna zikir a ayoyi da dama a cikin alqur'ani daga ciki Allah ta'ala yake cewa wa hadha zikrun mubarakun anzalna wannan littafin alqur'ani shine zikir mai albarka da muka saukar da shi haka yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun sallimuni wa inna muka saukar da azzikr shine alqur'ani wa inna lahu lahafizun kuma muni wa inna muke bawa alqur'ani kariya قول الله سبحانه وتطمع إن قلوبهم بذكر الله أجمعنا بقراءة القرآن ذكا كان سنة صار من القرآن لو كان سكي كرسنا القرآن كراتو يرن سنة سنة معنوني أما دون ديك كرسنا القرآن ديك معنوني فلا دلو كان ديك كرسنا فرجة دعيدي ولما أفتر دعيدي سنسيك ولما أفتر دعيدي باب خشوك باب إيمان ودعونا أما ديك كرسنا أن سي يكي تدفل الآيان ستكون يوشي كرسنا من القرآن kara samun duk da yake a zuciya in ya zo a ya ba ma ya tare tare ya kawo zuciyar ka ga yana hawaye in ya zo a yi azaba ya duk tsoro tsoron ya rasa zuciyar sa kaga yana zubar da hawaye kaga yana zubar da hawaye to haka ake so dan adam ya malanci alqur'ani sannan Allah ta haya ce wa yatafakkaru ulul albab kuma dan ba abunta hankali su tuntuna da alqur'ani mana zama to suna son sun tuni a cikin sa suna daukar wa'azin da ke ciki suna aiki da abin da Allah ta'ala ya saukar da umarni da hadi a cikin sa shine sune ulul albab da ba san albab din da ta kalma al-lubu ne al-lubu shine ta kun akal wato cikin hankali daga nan jari da gaba
wa wahabna da'ud sulaiman ni'mal 'abid إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب.
الله تعالى يقول وهبنا لداود سليمان نوما الله يعني فترجل نعمة ديوة النبي داود عليه الصلاة يلي باشي لا وندي زمي ما سمجعي الله يعني مثلا كوترتا وندي زمي ما سمجعي أكين أنمتا ya kuma gaje shi a cikin mulki shine Allah ta'ala ya ce wa hafda li Dawud da Sulaiman kuma lalle yi wa annabi Dawud da baiwa da annabi Sulaiman baiwar da Allah ya masa shine aka sanya shi ya zama to a cikin ƴaƴansa shi ya gaje shi a cikin annabta shi ya gaje shi a cikin ilimi kuma shi ya gaje shi a cikin wato ainihin mulki da shi yasa za mu ga ayoyi da dama Ubangiji ta'ala yana nuna yadda gane ya kasance wa wani Sulaiman Dawud. Allah ta'ala ya ce sai annabi Sulaiman ya gaji wa mahaifinsa annabi Dawud a cikin mulki da ilimi. Allah ta'ala ya yaba annabi Sulaiman ya ce ni mal abd ma dalla da wannan bawa. A nan wajen Allah bai ambaci wa bawa ya yi ilimi ba, amma ana nufin annabi Sulaiman saboda a baya an ambaci sunansa. Daga yin zancen ni mal abd Sulaiman. Fatan mai da wannan bawa annabi Sulaiman alaihi salam an fatan da suna bawa wannan babban ni'ima ce babban daraja ce a gare shi mana Allah ya karbe shi ya tabbatar da cewa shi bawa Allah ga shi ma har Allah ya yaba masa yake ma da Allah saboda sadarin ko na sanya Allah da kuma kusancin da ya samu ga ubangiji mai girma da kamar yadda za mu gani a ayoyin na gaba Allah ta ya ce innahu Allah lallan shi annabi Sulaiman ya kasance mai yawan komawa da zuwa ga Allah a cikin dukkanin al'amuransa kamar yadda muka faɗa a yayin da suka gabata a ga Ubangiji da ana duba da labarin yadda annabi Sulaiman yake sadalin din Allah da yadda yake titi na bautar Allah a kan komai na rayuwa shi ne sai Allah ta ana ya ba da labarin wani yanayi da annabi Sulaiman ya rubuta kansa a ciki Allah ta ana ya ce in ƙori ma ala yi bin a cikin suwa ina da Allah ta'ala ya ce da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka tuna lokacin da aka kawo Annabi Sulaiman alaihi salam din ajiyi da yamma aswafina dawaguna aswafina dan ile na kalmar aswafin aswafin shine doki irin koshashen nan wanda saboda koshin fa za ka ga da kafa uku ke tsayuwa ya tsaye gaba daya in doki bai kai doki ba bai amsa doron doki ba ba ya iya wannan tsayuwa da wannan alama ce da sai ke nuna lafiyar doki masana doki sun san wannan alkiya waɗanda suke in garbin doguna to mutum da ya mulki da doki ya yi kasan akwai alaƙa da ke mutanen su da mun ga wannan to Allah ta'ala ya wanka ba dawakunan da aka kawo annabi Sulaiman dawakuna ne waɗanda suke in garbin doguna sannan kuma alkiya waɗanda suke tsayuwa a kafa uku waɗanda ko ba haukar su ba suke tsallan tsalle waɗanda inda wanda ya haukar su ya haukar su za ka ga suna furani suna dara su kadai to wannan alama ce ya koki kenan ya zama ingarman doki shi sa za ka ga fa dawa idan sarki ya hauke wannan ingarman doki din yana fara furani din nan da shi sai sarki na tada sarki suna kiwo a miyoyi zaki kiwo a miyoyi zaki mana doki ya ki wa su kawo a hanku na zaki kai ba dan wani da sarki wannan ya gina tsaro ga su kan wannan ko mun ga wannan to shi ne duk kon ga alai bil aji su ba ina tsiya an kawo maka wadannan dokuna din bil aji da yambaci ya dinga zagayawa yana duba duba su da wurin gani sai ta ji har lokacin sallah ya kubuce masa lokacin sallah na asar ya kubuce masa to shi ne annabi Sulaiman alaihi salatu wa salam sai ya nuna damuwarsa akan wannan sakacin da yayi na yin sallar la'asar a kan lokaci fa qala ya ce inni ahsabtu hubbal khair lallai ni an koro an sanya koyuwar gobe a cikin zuciyata. An zikiri rabbi ga wannan koyayyar har ta fi gantar da ni gaban ambaton ubangiji ta a gaban ambaton ubangiji na. Zikiri rabbi a nan wajen wasu mutum malamai suka ce gadin malamai suka ce shi ne ya ce an salatu al'asr. Wato har lokacin sallar la'asar ta wuce annabi Sulaiman bai je ya yi sallah ba, ya manta ya yi daganta yana da duba dokuna. Suka ce ba wai dan yana duba dokunan kadai saboda kasancewa suna da yin dokuna in gano ba, in an ce dan wannan ne kaga ai duniya ce ta shigantar da shi, a'a yana duba su ne saboda ya sun tantance su tafi da hali, yana duba lafiyar su ne saboda tafiya da hali. To kuma dan tafiya da hali yake duba lafiyar su, to kaga wani aiki ne mai muhimmanci ya ɗauke masa hankali gaban yin sallar la'asar. Kamar yadda za mu ga hadisi ke zuwa cikin sahih Bukhari da Muslim a ranar wannan sallar Umar bin Khattab Allah ya kara masa yadda sai aka ji shi yana tunne wa kafirai, yana ta zagi kafirai. Manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya faru, ya ce wallahi sun sa mu a gaba, ga shi muna ta kokarin yin aiki da za mu kare kanmu daga ba kafirai har sun shagaltar da ni ban yi sallar la'asar ba ga ranar kafirai. Manzon ya kalle shi ya ce wallahi na hannu ma sallaina duba sun shagaltar da mu bun yi sallar la'asar ba. Saboda haka manzo Allah ya sallar la'asar bayan faɗin rana da shi da sahabbai sannan suka bayar ta da sallar magariba. Kaga wani abu ne wanda yake mai muhimmanci na addini ya shagaltar da su. Amma duk da haka annabawan Allah idan suka samu sakaci irin wannan ba sa kafa hujja da wani dalili ko su nemo wani sarki ko mai kasantar sa, to duk an kone wa a'a suna nuna gaskiya wasu da cewa sun kasa ne don su nemi gafara Allah. Ba wai irin kai ba, kaga mutum da kansa zai je ya aikata laifi amma neman wani laifi yake yi ba na son zuciya da zai dace da son zuciyarsa ya halatta maka wannan laifi din. Kana kiransa da ya yana ce maka ai ba komai inna Allah da buru wake ai Allah bai gafara ne, ya ce wa inni la ghafaru liman taba wa amana wa amila saliha, in dai mutum ya tuba zai gafarta masa, ya ce wa amati wa qatu da kai kama ta kaga mai komai, ya ce la ta tsamo da rahmatullah kan ku yake kauna da amma Allah inna Allah ya jiru zuwa jami'a, Allah yana gafarta da zai gaba da duk wannan haka yake. Amma wa ya gaya maka cewa Allah bai ba ka damar tuba, waye ba ka tabbatin cewa in ka tuba din Allah zai karɓi tuban ka? Ba a kafa hujja da tuba cikin aikata sabon Allah. Saboda haka su mummunai duk lokacin da suka aikata sabon Allah abu guda ne suke yi, na farko gaggawa tuba ne, na biyu ne fantar wannan aiki na sabo din. Ba tuba shi amma ba wai ka rike aikin sabo kana ta aikatawa ana maka magana kana cewa ai ba komai inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, ko kuma kana ga komai a'a sabonka daban tsoron Allah ka daban, ai a takawa haruna sabonka ba zai sa ai wata hukunci da bai sabo ba, ai kana jin tsoron Allah a zuciyarka. Baka san cewa alamar da zike nuna bawa yana jin tsoron Allah a zuciyarsa sai ne a ga ayyukansa na gaba ya inganta. Duk wanda aikinsa na gaban bai inganta ba, duk wanda sabon Allah bai fito fili ko ba ya jin tsoron Allah a zuciyarsa. Dan mai jin tsoron Allah a zuciyarsa shi ne wanda yake nifantar sabon Allah a ayyukan gabansa. Mun ga wannan a to saboda haka shi ne annabi Sulaiman alaihi salam a nan wajen yake cewa a fa qala inni ahbabtu hubban khayr, yace lallai ni al shagaltar inni ahbabtu lallai ni na kasance na shagaltu da hubbul khayr, hubbul khayr wato san da wakuna. A cikin harshen Larabci akan ce al khayr ana nufin dosi, akan ce al khayr ana nufin dosi, kamar yadda akan ce al khayru ana nufin dosi. Saboda haka sai ce inni ahbabtu hubbal khayr, wato na shagaltu da san abin da nake kauna na dosi, wanda har wato ainihin suka shagaltar da ni an zikiri rabbi gaban ambaton ubangiji na mai girma ɗaukaka. Muka ce a cikin harshen Larabci akan ce al khayru ana nufin dosi, wasu da cikin malamai suka ce an ambaci dosi da suna al khayr ne saboda irin abin da yake kunshe da shi na amfani, da shi ake jihadi, da shi ake dogaye tafiye-tafiye, shi ne babban abin sufuri da yake janyo mutanen alkhairi ta kowane ɓangare. Wasu kuma suka ce a'a, saboda Allah ta'ala ya ƙure wani alkhairi a cikin ƙimmar dogi, kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-khayru ma'qulun bi nawati al-khayr wa shi doki a cikin bazar fadansa ayyarsa akwai kullun al-khayr da Allah ya koyi duka cikin wannan da ya sanya sai ake kiran doki da suna al-khayr mun ga wannan hatta tawarat bil-ija yace har hatta tawarat har lokacin da ta bace bil-ija a cikin duhun dare wacin da ta bace a cikin duhun dare ita ce rana bara har rana ta bace ta bace a cikin duhun dare to me yasa a nan wajen aka ce hatta tawarat bamirin yana kuma zuwa ga rana al'adar a cikin gani ban tabbata ba a mace rana ba duka ce to shi ka'idar ibma bamiri a ka'idarsa ana amfani da shi a cikin harshen larabci a kan abubuwa guda biyu abu na farko ko dai a ambaci sunan abu a gaba sai a yi bamirinsa kamar yadda Allah ta ala ce wa habna li dawuda sulaymana sai ce ni'mal abdu ma zalla da wannan bawa muka ce bawa a nan wurin shi ne sulayman saboda shi ne wanda Allah ce wa habna li dawuda sulaymana saboda sunansa ya zo a kusa innahu lallai shi shiwa sulaymanu saboda aka ambaci sunansa a baya sai a kashi a nan wajen da bamiri a bayanin ake inna sulaymana awwa sai aka ce innahu awwa kaga bamiri yana zuwa in an ambaci abu a baya a gaba sai a yi bamiri a kansa ba sai an ambaci sunansa ba hanya ta biyu da ake yin bamiri a kansa shi bi bamiri zikir muskarina a ambaci wata karina da za a yi amfani da ita a gano cewa abu kaza ake yi to da mun ce hatta tawarat ana nufin rana wata karina ce ta nuna mana rana ake yi saboda fadin Allah ta'ala a baya in ko ibn alayhi bil akiyyi qabil al-jiya lokacin da aka kawo maka wannan laifin garbin dawaki da bil akiyyi da yamma kaga a rubutun rana ba ta fadi ba da yake hatta tawarat ya yi na ta duba na hasko da rana ta fadi shi ne hatta tawarat bil ija ai hatta tabbat sai da takuya aka je da ganin ta bil ija a cikin ruwan dare in aka ce al ija ana nufin abin da yake sauri abu kamar katanga kenan kamar yadda wani da ke fada kuka yake fada a kan harshen a kan batin Annabi sallallahu alaihi wasallam kullum batin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani za su alƙumu hunna mata'an fasalu hunna min wara'i bida in za ku tambaye su abin mu bukata to ku tambaye su ta bayan katanga ba tare da kun gan su ba saboda haka duk abin da yake yi wani abu ba a ganin sa wani ya yi kira da suna bida ne to ita rana da yake gurin ta ba a ganta ba duk dare mun ga ba mun ga wannan to saboda hatta ta wani hatta ko ya bin bida da shi duk dare mun ga wannan amin ya rabbal alamin hatta tawarin ija har sai da ta koya a cikin duhun dare annabi sulaiman yake rutuha alayya ku dawo min da ita a dan wajen malamin tafsiri sun suka yi maganganu guda biyu wasu da su malamin tafsiri suka ce rutuha alayya ku dawo min da ita ita wa suka ce bamirin yana komawa zuwa ga abin da aka faɗa a kan hatta tawarin mana a da masa da rana amma ko a dawo masa da lokacin sallah baya dai ya samu yin sallah a kan lokaci kuma wannan mu'jiza ce da Allah ya yi masa Allah ta'ala ya dawo masa da rana ya yi sallah a kan lokaci sannan sai ya hukunta da wani wasu wanda ya tuba da suka ce hudduha alayya wannan bamirin yana komawa ne zuwa da alfatina sun biya wa allaikin garmin nukuna din da ya yi masu kyau masu fada na gani na fada sai ke a kawo da su gaba daya sallah bi kamar an bi su ki wal ana bi annabi sulaiman ya dauki takobi ya dauki addansa ya rinka tsaro a kafadin da wuyan duniya kace da wakuna saboda me amfani duke da zaka na abun Allah me amfani duke da zaka shiga da kai gaba da neman Allah gaban neman da dar Allah to bukan na annabawa Allah dukkan abu duk karfin abin da suke da shi na zuciya za su iya rasa gidan su sami yadda Allah ba wai sai ana ce maka zo kai sallah kana ce a ka ya kai ji ana ba sai jira ai sallah ki nufin san musulmi ne in bai zuba ba an ji ba na ni to wannan ba yake ce tarbiyyar annaba Allah annaba Allah duk abin da zai shagaltar da su gaba da kisa zuwa ga Allah ko da yake za su fara fatalida dan sun san waɗannan abubuwan mazahun kalil bai jin daɗi ne dan kaɗan na duniya amma wal akhiratu khairu wa abqa in ka samu lahira ta akhira lahira ita take tabbas duk wata wahala da za ka sha a duniya cikin bin Allah wallahi gurin jin daɗi ne a lahira Allah zai kula ka a cikin ni'imar da ba za ta yi ce ba har abada amma in ka yarda ka ji tsoron wannan wahalar ta duniya ka shagalta da neman abin da zai nesanta ka da wahalar duniya ka ce kai jin daɗin duniya za ka yi to ana jiya maka tsoron za a sanda maka jin daɗin lahira to kuma za ka yi inna ma za ka kuwa bala'u gobe wannan shi ne babban bala'i Allah ta alaƙa tare daga nan sai a yi na gaba
ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب
والشياطين
كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب
تفسير ولنا الآية في رأي الطيب وصرمبات إن شاء الله وإن مكفر عليه أما تعالى كما الله وإن مكفر عليه وإن مكفر عليه وإن مكفر عليه